أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهدي لنا بهذا المحضر، والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله منا قارقودي والله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي ميكو نيدهانوا wanda ya kaddara rayuwarmu zuwa wannan rana ta Alhamis a cikin wannan dare mai albarka, daren Juma'a, wanda yau muna 13 ga watan Ramadan, hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443, wanda ya daidai da 14 ga watan 4 miladiyar Annabi Isa 2022. Mun sake dawowa kan karatunmu a wannan masallaci mai tarin alkhairi da albarka, tare da mutane masu albarka a cikin wannan sura mai albarka, suratul shura, sura da take magana akan shawara, ko a ce shawari, ko wani an ce shawara sai ya ce shawara cuta ne. To shawari, lallai shawari abu ne mai matukar muhimmanci, wanda Allah zai faɗi lamarin mu'minai wa amruhum shura bainahum, su mu'minai al'amarin su na shawara ne a tsakanin su. Ta shawara shine a hada tunanin wannan da tunanin wannan da tunanin wannan, sai a fidda sakamako guda daya, sai ya zama zai iya amfanar kowa da kowa. Har ma masu hikima suke fada, duk da wasu har suna danganta abun zuwa ga hadisi, cewa ma kaba manistakara wala satara manistashara, duk wanda yake istikhara yake neman zabin Allah in zai yi abu, da kuma wanda da yake shawara, ma'ana ma kaba bai tabe ba, bai zai tabe ba, wanda yake neman zabin Allah in zai yi abu. Sannan wala satara manistashara, wanda kuma yake shawara shi ma bai zai tabe ba, sai dai matsalan mai shawara, bambancin mai shawara da mai istikhara, ma'ana bambancin mai shawartan halitta da mai shawartan Allah, shi mai shawartan halitta shi ma bai zai tabe ba, sai dai bai zai yi sirri ba. Ma'ana amma in Allah ya yarda, duk inda aka hada tunani za a fitar da tunani wanda yake zama mai kyau, za a hango abunda kila baka hango ba. To kuma lallai ƴan uwa, nan kan gaban kafin mu shiga wannan sura, Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi fada wanda ka wannan kam hadisi ne kai tsaye, cewa al-mustasharu mu'taman, ma'ana duk wanda aka zo neman shawararsa to fa an bashi amana ne. Kar mu zama masu ba da shawarwari irin na masu gwamnatin mu na yanzu, ko wanda aka dauke shi gwamna ya dauke shi mai ba da shawara, to bai zai rika ga gwamna gaskiya ba, sai ya rika duba cewa menene shugaban yake so, sai ya zama wannan za a bashi shawara akai, wanda kuma kaidar shawara ba haka bane. Ma'ana zaka ba mutum shawara ne kan abin da zai amfani, ko yana son abin ko baya son abin, a bai shawara ma dama an hango akwai amfani a cikin abin. To shine ka sauki amanar da Allah ya dora maka kenan. Annabi ya ce al-mustasharu mu'taman, duk wanda yazo neman shawara a wurinka, wani nazo ne ina neman shawara, to kai kuma ka duba Allah, to cewa fa amana ce, ka duba menene ya dace ba wai menene ya karkata ba. Ya rige gare shi, in ya yadda yayi shi zai ga amfani, in ya ki yadda kai ka riga da ka sauke. Ranan da wato abu ya bayyana, zai tino abun da ka gaya masa, shawarar da ka bashi. sai dai har yanzu malamai suka ce har yanzu akwai shawarar da ba a bayarwa kuma ba. Eh, akwai shawarar da idan mutun yazo ya nemi ka bashi ita to kar ka bashi. Shine mutun yazo shi da shawarar cewa wai zai saki matarsa. Wani wallahi matan nan na gaji da ita. Wallahi dan sake ta kace masa kare sake ta. Eh, duk yadda ya irga ma matsalolin. To anan amanar da zaka yi masa kace masa kare sake ta. Sai saboda me? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abgadul halal ila Allah at-talaq. Mafi halal din da Allah ya fiki halal ne amma Allah baya son wannan halal din babu kamar shika. Sannan kuma duk wanda ka ji ya zo yana neman shawara zai saki matarsa to har yanzu yana da saura ma'ana bata kai shi bango ba. Eh, bata kai shi bango ba. Ina tuna wani daga cikin malamai Malam Abdulkadir Isa Adam Ayola yace wani mutum makocinsa kullun zai zo ya same shi algafa ta malam wallahi matan nan sai na sake ta sai malai yace masa kar ka sake ta ai hakuri Allah yana tare da masu hakuri ranan can kawai sai zo yace malai na sake ta yace yawa shikenan magana ta kare ya fasa shawara yace magana yace to kaga yanzu da ni na bai shawara ya sake ta yana ko ba gefe idan fushin nasa ya sauka yaje yana son matarsa sai ce wane ne cuce ni wane ne cuce ni shi yace ya sake yi wallahi ni da ban yi ne ya sake ba naje shawara yace mai ya sake amma da yace masa kare ya sake da kai shi bango bai jira shawaran kowa ba sai yace ya sake kawai ya to shikenan kamar yadda Allah ya faɗa wani ya tafarraka yughnillahu kullam min sa'ati ko a ko in aka samu rabuwa to kowa Allah zai wadata shi da wanda ya dace da shi. To wannan sura suratul shura sura ta 42 tana da ayoyi 53 adadin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ahmadu sannan tana da kalmomi 860 tana da adadin harufa 3431. Wannan sura sura ce ta Makka kuma kamar da muka sani surorin Makka kusan surori ne da suka gino akan wa'innan ginshikai musamman wa'innan ginshikai guda uku wato sanin Allah subhanahu wata'ala daya aqidatul uluhiyya kenan ko a sannan na biyu sanin annabawan Allah subhanahu wata'ala da gwagwarmayar da suka sha da muhimmancin imani da su da illar kafirce musu wannan surorin Makka ake samun wannan sannan na uku da sanin sam'iyatu wato shine labar abubuwan da jinsu ake yi ba a gansu ba ba a iso su ba sune labarin tashin alkiyama labarin aljanna labarin wuta labarin mala'iku wannan duka sam'iyatu ne. Da haka duka a cikin wa'innan surori na Makka ake wannan magana. Da haka ita ma wannan sura jigonta wa'innan abubuwa guda uku ne. Da haka shi yasa ma malamai suka ce tana da kyakkyawar alaka da surar da muka kare. Ai surar da muka kare jiya suratul Fussilat mun ji yadda ta fara kitabun Fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan. Da mai ta fara tana maganan alqur'ani littafi ne da aka fayyace ayoyinsa da harshen larabci da ta tashi karewa fa ta kare da maganan alqur'ani sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq za mu nuna musu ayoyinmu a sasannin duniya gabaki daya sannan za mu bayyana musu ayoyinmu a cikin karan kansu har sai sun tabbatar da cewa annahul haq wannan alqur'anin gaskiya ne daga Allah ne kaga maganan uluhiyat abinda ya shafi Allah ya shiga kenan sannan wannan annabin daga Allah ne kaga maganan nabawiyat ya shiga kenan sannan aljanna da yake alkawari ga wanda suka yi biyayya gaskiya ne wuta da aka yi alkawari ga wanda suka saba wa Allah ita ma gaskiya ce. To wannan shine jigo daman na surori Makka, aka ce in banda wasu ayu guda hudu sune wanda ba ainihin na Makka ba a cikin wannan sura sune kullu as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba da ayun da suke bayanta to wannan sura bismillah mun fara karatu da sunan Allah ar-rahman mai gamammiyar kyauta a duniya ar-rahim mai kebantacciyar kyauta a lakhira wannan sura ta zama daban a cikin surorin al-qur'ani mai girma tana cikin surori 29 da suke farawa da al-huruful muqatta'a ma'ana suke farawa da harufa suke farawa da harufa kawai ma'ana saboda nuna isar al-qur'ani mai girma kuma a gane cewa al-qur'ani mai girma ba a iya daukan sa a layi sai an karanta shi dole sai ka karanta ka gane saboda a wurin malamai ake karanta huruf to ta fara da harufa guda biyu ta fara da harufa guda biyu da kuma guda uku ma'ana biyar ne amma kuma akwai aya tsakanin su a riwayar Hafsu a riwayar Mutawarshu akwai waqafi ha mim ma'ana ha'un da mimun wannan tana daga cikin wato surori guda bakwai da suke farawa da irin wannan hamim din surori ne guda bakwai ga su a jere daga kan wacce muka fito suratu ghafir ita ce ta daya sai kuma wacce muka gama jiya suratu fussilat ita ce ta biyu sai wannan da muke cike yau muka fara ta suratu shura sai ta hudun su ita ce suratu zukhruf sai ta biyar din su ita ce suratu dukhan sai ta shidan su ita ce suratul jathiya sai ta bakwai din su ita ce suratul ahqaf haka suka jero aka ce to sanadin ma jeruwan nasu shi yasa wannan aisin qaf ta bambanta da su hamim din guda bakwai din gaba daya saboda duk su hamim ne kawai sai aka kama magana amma ita da tace hamim sai tace ain sin qaf malamai sun karawa kan junan su sani cewa me yasa aka raba ba hada shi irin yadda aka hada alif lam mim sad ba da kuma kaf ha ya ain sad ba a hade da irin alif lam mim ra suratul ra'd sai aka ce hikimar ita ce ita an raba nata ne aka ce hamim aka tsaya aka yi aya ko aka yi waqafi sannan aka ce ain sin qaf saboda irin jerin wannan hamim guda bakwai din da suke jere don ta bi sahun irin yan uwanta shi yasa malamai sun yi ta fashin baki akan wannan ainihin sura da abubuwa da suke kunshe da shi akwai asari da karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda an tambayi Abdullahi dan Abbas wanda shine tarjumanil Qur'an an tambaye shi gami da wannan sura ta hamim ain sin qaf ya ta zama haka ko kuma me take kunshe da shi sai yayi shiru aka sake tambayar sa yayi shiru aka sake tambayar sa na uku yayi shiru kamar yadda Imam Tabari Sheikhul Mufassirin kenan ya kawo to a daidai lokacin da aka yi Abdullahi bin Abbas wannan tambaya a wurin akwai sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Huzaifa ibn al-Yamani sahibu sirri rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shi ma abocin sirrin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam don wani abu na secret to shi annabi yake gayawa aka ce kuma ya samu wannan ne saboda ya bambanta daga cikin sahabbai shi da kansa yana fada yace mun mutane sun kasance suna dukufa wurin tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alkhairi lada abubuwan lada yace ni kuma na kasance ina tambayar sa menene za a guda menene za a ji tsoro a nisanta yace to ni wannan nake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wace fitina ce yanzu take gaba take tinkaran mutane kuma ya za a yi maganin ta yace ni wannan nake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama ba tambayan sa nake ya za a samu lada ba ya za a kare ladan har ya kai ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya Huzaifa ibn Limani sunayen munafikai 370 da suke Madina kamar yadda Allah ya fada wa min al-arabi munafiquna wa min ahli al-madina maradu ala nifaqi la ta'lamuhum nanu na'lamu Allah ya ce ya rasulullah akwai munafikai a cikin larabawan kauye a cikin mutanen garin Madina ma akwai munafikai sun yi nisa akan munafirci ya rasulullah baka san su ba amma mu mun san su to annabi ya kira Huzaifa ibn Limani ya gaya masa aka ce har ya kai ga zamanin sayyidina Umaru idan an gayyace shi janaiza baya zuwa sai ya tambayi ɗan aikan Huzaifa ibn Limani yana wurin in an ce an ga Huzaifa yana wurin to sai ya zo aka ce to me yasa kake tambaya yace annabi ya gaya masa sunayen munafikai idan Huzaifa ya tabbatar mutum munafiki ne ko an gayyace janaizarsa ba zai je ba daka inda tabbatar ko Huzaifa bai je ba sai in ce to amma sallah ina da uzuri ba zan zo ba saboda ba zan je in yi sallah kan munafiki ba yadda Allah subhanahu wataala ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sanadin sayyidina Umar din saboda Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya nemi alfarma na annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake halin rashin lafiya ce annabi ya masa alfarma guda biyu da ke annabi mai karamci ne marar da sa'ilan qatto annabi bai taba mai da mai roko ba sallallahu alaihi wasallama bai taba mai da mai roko ba sallallahu alaihi wasallama shikenan yace Allah yace a roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taimaka ya bashi rigarsa a masali kafani da ita saboda annabi ya nuna mana hadisin ummu atiya muhimmancin rigarsa sallallahu alaihi wasallama yarsa na Zainabul Kubra yarsa babba da ta rasu annabi bayan ya sa an wanke ta sai yace in kun gama wanke ta ku gaya min bayan sun gama wanke ta suka gaya masa sai ya dauko rigarsa ya sa mata dan a gane cewa rigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai ceto ce ranar tashin alkiyama to Abdullah ibn Ubay ibn Salul sai ne mai wannan alfarmar sannan yace alfarma ta biyu ku annabi ya dauri ga bayar sayyidina Umar yana fada ya rasulullah mutum innan ka san fa yadda yake annabi yace ba dan shi zamu yi ba akwai su libgin munafika a karkashin sa in suka ga mun kyautata masa su kuma sanadin wannan zai sa su daina kin mu ma'ana su dawo mutanen kirki to don su zo mutanen kirkin shi yasa muke masa ba dan halin sa ba yace alfarma ta biyu yana so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa sallah annabi yace duk na dauka to haka aka bada riga lokacin da Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya mutu dan sa shi ma Abdullahi sunansa Abdullah ibn Ubay ibn Salul idan ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah baba na ya roki alfarma biyu a wurinka kuma ka masa alƙawari don Allah ina so ka taimaka mini ka bada riga yanzu sai maganar sallah kowa ya san yadda yake da kai in baka je in ba kai ka je kaza kamar sallah ba wanda zai masa sallah a garin nan subhanallah shikenan annabi ya tayi zai je sai na wuri cewa ya rasulullah ka fa san mutumin nan ba ka san fa mutum annabi ya ce za mu masa ba dan halin sa ba to bayan an janyi sallah ne an dawo Allah sai ya ce to ya rasulullah kai baka mana laifi eh baka laifi a fadar Allah amma daga yau kar a saki wala tusalli ala ahdin minhum mat abadan wala taqum ala qabri daga yau duk wanda ya saki mutu a cikin munafikan nan kar ka je ka masa sallah kuma bayan ya an binne shi ma kar ka je kai sallah akan kabarin sa saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi sallah akan kabari koda bayan an rasu wannan kuma muna albishir ga bayin Allah ayin uwan mu musamman committee wannan masallaci yadda suke kulawa da wannan masallaci da tsaftace shi da gyara shi da shirye komai da komai akwai wata dattijiya a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama aikin ta kenan ita take tsaftace masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama tana shirye komai da komai shikenan sai kwana biyu annabi bai ganta ba sai aka ce ai ba ta da lafiya ne annabi ya ce to dai duk lokacin da Allah ya dauki rayuwarta ka ji wani gaibu annabi ya ce duk lokacin da Allah ya dauki rayuwarta da Allah ku gaya mini annabi yana so ya halarci janaizarta to shikenan sai lokacin kuma yayi suka fahimci annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga baccin nan na tsakanin azhar da lasar kailula sai aka mata sallah kawai aka binne ta annabi ya tambaya daga baya ya ce ina labarin da tijiyan nan ne kace ai ta rasu ya rasulullah ba na ce ta rasu ku gaya min ba ce to ya rasulullah mun ga lokacin ka shiga bacci ne shi yasa ba a gaya ma ba, sai to kuje ku nuna min kabarinta. Aka je aka nuna masa kabarinta. A wata riwaya annabi ya tattauna da ita, kina ina? Tace ina aljanna. Me Allah ya baki ya nuna miki na aikin ki da Allah ya karba? Tace ummul mazir, kula da masallacin nan, dai lura da masallacin nan, shi Allah ya karba. A wata riwaya kuma annabi bai magana da ita ba, annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya kan kabarinta ya saki mata sallah, yi mata addu'o'i. To wannan kenan. To Huzaifa ibn Al-Yamani, magana Huzaifa ne ta kawo mu wannan duka. Yana wurin sai Huzaifa yayi gargadi yace, tas'aluna ar-rajula an shay'in la yuhibbu an yatakallama fi? Me yasa kuke tambayan mutum akan abun da baya so yayi magana akan sa? Abdullah ibn Abbas baya so yayi magana akan mas'alar abun da ya shafi suratu shura, saboda suratu shura za ta bada labari akan ainihin wani abu da ya shafi iyalan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kuma ya shafi Abdullah ibn Abbas din, cewa a kwana a tashi daular Abbasiyya za su gina ainihin wani bene a ainihin garin Baghdad, a garin da ake kira Dujulla, kuma fayajburuna wa yabghuna, sai su ainihin yi taurin kai, sai su yi ta zalunci. Wallahu yamtiru alaihim naran, sai Allah ya turo musu wuta, ayi musu ruwan wuta, har ya kai ga fa idza asbahu yakununa ka annahum lam yujadu qat, har a shafe su kamar ma ba a ma taba yin su ba. To wannan labarin shine Abdullah ibn Abbas baya so ya bayar, saboda ainihin ya shafi wasu iyalan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama. A wata riwaya kuma, kamar yadda na faɗa, Sheikhul Mufassirin ya kawo cewa za a gina wasu garuruwa ne guda biyu a tsakanin wani kogi wata korama. To amma duka garuruwan za su rayu sai Allah subhanahu wataala ya turo annoba ya kashe ɗaya garin na farkon kenan. Diga nan kuma sai a lokacin da aga ana ta mutuwa, sai a kaura a gudu a koma ɗaya garin. To daga baya nan ma ɗaya garin shi ma yayi kyau, amma sai mutanen garin su yi ta abin da bai dace ba, sai Allah subhanahu wataala ya turo wuta da daddare, sai ta zo ta kone su gabaki ɗaya. Wannan dai shine abin da Abdullah ibn Abbas ya ke faɗa, ma'ana saboda magana ce labari ne mara daɗi, kuma wannan sunnar alqur'ani ce ya maimaita, wato cewa in labari bai da daɗi to ba cika so a rika tsawaita shi ba. Da haka za mu ɗauki ra'ayin mafi yawancin malamai, kuma a ciki akwai Maulan Musa ibn Faidati shi Ibrahim an yasir da Allah, cewa hamim ayin sin qaf, ma'ana Allahu alam bi muradihi bidhalika, Allah ne san me yake nufi da wayannan kalmomi. Amma na ga Imam Sa'alabi, Imam Al-Maraghi da sauran malamai duka sun yi ta kawowa, ha'un yana nufin ilmuhu, mimun yana nufin kaza, ainun yana nufin ilmuhu, sinun yana nufin sana'uhu, qafun yana nufin duka. Dai ana kwatanta wato fassara wayannan harufa din, amma dai abin da yafi zama ittifaki a wurin malaman tafsiri, Allahu alam bi muradihi bidhalika. To kamar yadda muka faɗa, muka ce wannan sura tana da alaka da wacce muka fito. To ita ma ta fara da maganan Alkur'ani. Allah ya ce kadhalika ya rasulullah, kamar haka ne, yuhi ilaika, ake wahayi gare ka, wa ilal ladina min qablika, wa wato kadhalika, kamar haka ne, yuhi Allahu ilaika wa ilal ladina min qablika, Allah yake wahayi gare ka da waɗanda ma suka rigaye ka na daga annabawa. Wanda kuma wannan Allah shine al-azizu fi mulkihi, ma'ana buwayi a cikin mulkin sa, al-hakimu fi sun'ihi, wanda yake mai hikima a cikin tsarin halittarsa. Ma'ana Allah subhanahu wataala, yadda ba kai ne farau ba a wurin annabawa, kul ma kuntu bid'an min ar-rusul, ko ban zama farau a cikin annabawa ba. Dan haka idan wayannan mutane suna musun wahayi ne, ya Rasulullah, ai ba kai ne kadai ka taba yin da'awar ana yi maka wahayi ba, annabi Nuhu ma an masa wahayi, annabi Musa ma an masa wahayi, annabi Ibrahim ma an masa wahayi, annabi duka annabawa an musu wahayi. Kadhalika yuhi ilaika, kamar yadda muke wahayi gare ka, wa ilal ladina min qablika, da wadanda suka rigaye ka. To wannan Allah shi yake irin wannan wahayi, kuma wannan Allah wato al-Aziz ne mabuwayi ne a cikin mulkin sa yana da dama da zai isar da sakon sa ba ta hanyar wahayi ba amma al-Hakim ne mai hikima ne fi sun ya cikin halittar sa hikimar sa ce ta sa ake yin wahayi yanzu akwai wahayin da ba sai an aiko dan aika ba misali idan ka ji yunwa ka ci abinci da Allah kana jiran sai wani ya zo ya ce maka ka ci abinci baka bukatan wahayin a zo a gaya maka ka ci abinci haka nan idan abincin ya gama narkewa zai fita ka ji ya murdo yaya zaka jira kai bari mu je mu samu wata aya a suratul baqara ko ina ne aka ce in ka ji bayan gari ka je ka yi eh kaga ba za ka jira ba wannan wahayi ne kai tsaye Allah subhanahu wataala yi bai tare da ya turo annabawa ba ba wanda zai ce mata shi ka tafi kawai sai dai ka ga ka su musu ka tashi ka je ka kaya ka amsa wannan kira na Allah din haka amma to haka Allah al-Aziz ne mabuwayi ne a cikin mulkin sa sannan kuma al-Hakim ne mai hikima ne yakan aiko annabawa dan ya yankewa dan adam hujja ma'ana kuma wato Allah subhanahu wataala ya nuna fifiko a cikin halittar sa cewa wasu manya ne wasu kuma kanana ne ma'ana wasu shuwagabanni ne wasu kuma mabiya ne wannan kenan na'am Allah subhanahu wataala yace wannan ubangiji al-Aziz al-Hakim kuma al-Malik ne malaman tafsiri suka ce a farkon wannan sura a dai kusan da busuci uku ba Allah ya kira ya fadi sunayensa guda takwas gashi ya jero al-Aziz mabuwayi al-Hakim mai hikima sannan sai yace lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wato ma fi samawati wa ma fi al-ardi duk abin da yake cikin samai da ƙasa lahu na Allah ne milkan wa khalqan wa abidan ma'ana mallakar Allah ne halittar Allah ne kuma bayin Allah ne wannan Allah wa huwa al-aliyyul azim Allah shine madaukaci al-azimu kuma mai girma kaga nan ma al-aliyyu al-azim mun samu al-aziz al-hakim al-malik kaga uku kenan ko al-aliy hudu kenan al-azim biyar ma'ana al-aliy Allah shine wato madaukaki duk wanda kaga ya daukaka to Allah ne ya daukaka shi al-azim mai girma duk wanda kaga ya girma to Allah subhanahu wataala shi ya girmama shi amma ba wayonsa ba ba dabaran sa ba shi yasa muka ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa cikin addu'a cewa innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man adaita babu wanda ya isa ya kaskanta wanda Allah ya daukaka ya girmama babu wanda kuma ya isa wato ya kaskanta wanda Allah subhanahu wataala ya daukaka shi ba wanda ya sai wato fifita wanda Allah subhanahu wataala bai fifita shi ba ma'ana daukakawa da kaskantawa duka na Allah ne subhanahu wataala to kaga wannan sura kamar da muka faɗa daman za ta yi maganar tauhidi to dole da wayannan sifofi da sunaye na Allah subhanahu wataala ake sanin sa ka sani cewa azizu ne mabuwayi ne yafi karfinka hakimu ne kuma cikin hikima yake aikin sa sannan mamallaki ne wannan saman in baka san ta waye bace ta Allah ce mallakar Allah ce sannan wannan ƙasa da kake takawa idan baka san ta waye bace ta Allah ce subhanahu wataala wannan Allah shine al-Aliy anan malaman tafsiri sun yi ta karin bayani suka ce ulu makanatin la ulu makane ma'ana shi Allah madaukaki ne a wurin daraja ba wai madaukaki a wurin wato jiki ba ba wai madaukaki ne yana tsololuwa yana can sama da mutane ba a'a madaukaki ne shi a daraja subhanahu wataala sannan al-Azim mai girma ne kominsa mai girma ne amma ba irin girman jiki ba saboda na Adam da an ce abu girma sai ya dauka girman jiki ai wannan sura ita ce sura da ta ce mana laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wato Allah bai da wani abu tamkarsa bai da wani abin da yake kama da shi, dan haka shi ba jiki bane, subhanahu wataala. Takadu samawati,
takadu samawati yatafattamna min fawqihim. ألا إن الله هو الغفور الرحيم.
الله سبحانه وتعالى باين يا فدي وين نسيبه في ناسا سيكو ميسا تجي أمانا وني إلمي الله يتي فتكاد السماوات سمن ننسون كساتا يتفطرنا واتو سكتشي سيطلقاجي من فوقهن واتو سبودا girman darajan ubangijin su, wato min azmati wa jalali wa haibati man huwa fawqa habil uluhiyyati wal qahri wal qudrati, wato saboda girman Allah subhanahu wataala wanda girman sa yafi karfin sama, ya wuce sama din amma ba da jiki ba, a'a da fifiko na girma da daraja da ainihin rinjayi, sun kusata su kikkece, ya tafattarna min fawqihinna, wato saboda girman ubangiji wanda mulkin sa ya wuce su, takadu samawati yatafaddana min fawqihinna, wal malaikatu, Allah subhanahu wataala yace malaiku su kuma yusabbihuna bihamdi rabbihim, suna ta tasbihi tare da godewa Allah subhanahu wataala ubangijin su. Kafin mu koma maganar malaiku, mu da wannan aya ta takadu samawati yatafaddana min fawqihinna, wannan sammai sun kusata su kikkece saboda girman Allah subhanahu wataala. To anan malamai suka ce ayar nan ta zo ne a dunkule, ayar da za ta fassara ta ita ce ayar nan ta suratu Maryam, takadu samawati yatafaddarna minhu watanshaqqul ardu watakhirul jibalu hadda, me yasa anda awlir rahmani walada. To wannan ita ce fassara ta, cewa takadu samawati sammai sun kusata ba iya samman ba ma, wal ardu da kasai tunda duka ayin lahu ne na Allah ne ko, ya ta wato su kikkece gaba dai system din ya lalace, me yasa minhu saboda girman Allah subhanahu wataala, watakhirul jibalu hadda duwatsu ma duk su ririkito su fado, me ya jawo, me zai jawo haka, an da aulin rahmani walada, an dangantawa Allah da, wannan kalma ta dangantawa Allah da ita ce girman ta ya kusa ya kikke ta sama kuma ya kikke ta ƙasa, saboda girman wanda aka taba din shi ya halicci sama, shi ya halicci ƙasa, kuma sama mallakarsa ce, ƙasa mallakarsa ce subhanahu wataala. Shi yasa da kafirai mushrikai suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce wai un sublana rabbaka, ka gaya mana nasaban Allah ubangijinka mana, sai Allah ya ce ka ce musu qul huwallahu ahad, ka ce Allah shine guda daya, Allahu samadu shine wanda ake nufi da bukatu duka, lam yalid wa lam yulad, shi Allah subhanahu wataala bai haihu ba kuma ba haife shi ba, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kuma bai da wani kini tamkasa, bai da uba, bai da da, bai da mata, har ma a wani wuri Allah subhanahu wataala yake cewa anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba, ta ya za a yi za su ce Allah subhanahu wataala yana da da bayan ku ba shi da mata, bayan ku shi ba haifarsa aka yi ba subhanahu wataala. To wannan munanan kalmomi da mushrikai suke fada na dangantawa Allah da musamman annabi Isa alaihi salam, wayannan kalmomi girman su har ya kai ga ya kusa sama ta kikkece, ƙasa ta kikkece, duwatsu su faffado, lamura su rikirkice gabaki daya, ma'ana tashi alkiyama. Amma saboda abun nan da muka karanta cikin suratu Fussilat ko, cewa walaula kalimatu sabaqat min rabbika ila ajalin musamman laqudiya bainahum, amma komi Allah ya riga da ya sa masa lokaci, shi yasa hakan bata faru ba. Sai Allah subhanahu wataala yace kuma wal malaikatu, ga malaiku, yusabbihuna bihamdi rabbihim, suna tasbihi tare da gode ubangijin su ma'ana koda yaushe sai aka kawo shi da siga na mudari yusabbihuna ma'ana suna tai ba wai sun yi sun gama suna huta ba suna tai ba san lokacin da suka fara ba ba san kuma lokacin da za su gama ba saboda shi fi'il mudari yana fa'idantar da alhadir wal mustaqbal yanzu da nan gaba ba san daman lokacin da suka fara ba yanzu nan ma da muke karantawa suna yi kuma ba san lokacin da za su gama ba suna tasbihi wannan yana nuna mana muhimmancin tasbihi kuma duk lokacin da zaka yi tasbihi ka hada shi da godewa Allah ma'ana ka ce subhanallah wa bihamdihi ko subhanallah walhamdulillah har ma annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na imam al-khabib al-baghdadi yana cewa man qala fil yawmi subhanallah wa bihamdihi man qala fil yawmi subhanallah wa bihamdihi 100 marratin huddat kadayahu walau kanat misla zabadil bahri duk wanda yace subhanallahi wa bihamdihi kaga abin da gashi bai da wani wahala a rana sau 100 ban zaci wannan abin zai daukan ka minti 20 ko minti 30 kai bai zai dauke ka minti 15 ba ma subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi ka jashi cikin charbi huddat kadayahu za kankare mutun kusakuransa walau kanat misla zabadil bahri koda ko wayannan kurakurai sun kai yawan kumfan teku teku ba wanda su tekun nan akidaye ma suke a duniya to ko zunubin ka ya kai wannan in kai wannan tasbihi Allah zai gafarta maka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da zai koma ga Allah shi ma wasiyar da aka masa kenan idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan sami fasabbi bihamdi rabbika wastaghfiru ma'ana kamar yadda Abdullah ibn Abbas ya fassara wannan sura yace shi kawai ya fahimci wannan sura tana bayanin wafatin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya za a ce addini ya cika mutane za su zo kowa ana ta karban addini musulunci to tunda addinin ya cika burin manzon Allah ya cika kenan dan haka tunda burin sa ya cika kuma to koma zai saboda kaida likulli shay'in idza ma tamma nuqsanu duk abin da ya cika to raguwa zai kaman duran ne in an cika shi da ruwa akwai abin da zai bayan ya cikan a sai dai karewa kuma to dan haka sai dai rika baya ba zai gaba ba dan haka sai ya fahimci cewa manzo Allah zai koma ga Allah ne amma gashi manzo Allah zai koma ga Allah Allah yana ce masa kai tasbihi tare da gode mini saboda wannan shine aikin mala'iku suna tasbihi tare da gode wa Allah subhanahu wataala sannan kamar yadda Allah ya faɗa wani wata aya cewa yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun mala'iku suna tasbihi dare da rana ba sa hutawa wannan tasbihi yadda muka yi ta maimaita yan uwa yana da muhimmanci mu dage mu rika yi Allah ya ce duk halittar sama suna yi yusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna Allah ya ce sammai bakwai da kasai bakwai da duk abin da yake cikin suna min tasbihi duka suna yi kai a wani wuri Allah ya ce in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqauna tasbihahum komai ma yana tasbihi kaman tambayar Allah muka yi Allah to menene muhimmancin tasbihin nan Allah ya ce tab ai tasbihin nan yana fidda mutum a matsala yana fidda mutum a damuwa saboda ga annabin Allah annabi Yunus ya fada cikin damuwa da ya tasbihi ya fita ko bai fita ba ya fita take ma da faul fujaati fastajabna lahu fanajjaynahu min al-ghammi Allah ya ce take muka amsa masa kuma take muka yayi masa damuwa da aka murke tasbihi kuma Allah sai ya gargadi ma yace shi wannan annabi Yunus da ya shiga wannan damuwa na dufai guda uku duhun dare duhun teku duhun cikin kifi Allah ya ce laula annahu kana min al-musabbihina lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'asun da ba dan yana tasbihi ba da bai da ranan fita akan wannan gaba ta tasbihi yan uwa ina tuna wani hadisi nana na Ummu Salama Allah kara mata yadda wanda ina kiyo zatun Bukhari da Muslim suka ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune a gida ka san sahabbai da dabara malam nana Ummu Salama sai ta zo ta ce masa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallama abani sirrin addu'a mana ina son in samu ni sirri na addu'a wanda in nayi addu'a ta za ta tafi lokaci guda za ta amsa Allah zai amsa ta sai annabi ya ce mata to duk lokacin da kika zo zaki addu'a kice subhanallah 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 har sau 10 walhamdulillah 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 har sau goma Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar har sau goma sai ke fadi bukatar ki yace kina fadan bukatar ki abinda Allah zai ce miki fa'altu 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 nayi 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 wannan abinda aka neman nayi 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 kawai a hakika wani zai ce a to ban gani ba shi Allah baya sauri li kulli shay'in dahu bi miqdar akwai lokacin da aka yi abin zai iso yanzu ka san jaririn gidanku yana da kwanon tuwo a gidanku ko baka sani ba ka sani yayi jaririn gidanku yana da kwanon tuwo a gidanku amma daga jaririn zai fara cin tuwon sa bai zai fara cin tuwo a lokacin ba saboda lokacin cin tuwon bai yi ba amma an tanada masa kwanon tuwon da tuwon in lokacin tuwon yayi zai ci dan haka shi Allah ya riga da ya tsara komai akan lokaci kuma ga sirrin nan na Fatimatu Zahra alaiha salam akan wannan gaba ku yi hakuri karatun namu baya sauri na Fatimatu Zahra alaiha salam ta je ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babanta bayan ta yi shawara da mijinta sayyidina Ali karamallahu wajhu saboda jarrabawa guda biyu jarrabawa na farko Allah ya jarrabe ta da haihuwa a jejjere tana irin haihuwar nan da ake kira kunika ko Imam Hassan ta haife shi shekara ta 3 bayan hijira Imam Hussein ta haife shi shekara ta 4 bayan hijira dan haka haihuwar sai zama a jejjere ne duk shekara tana haihuwa wannan bai gama girma ba wannan ya zo shi yasa mamu al'adar mun haife yara lokaci guda ma sai ya ce masa Hassan da Hussein su wancan Hassan da Hussein ba tare aka haife su ba tsakanin su amma shekara ɗaya ne kawai sannan akwai albarka kar ku ce kar asa asa akwai albarka dan sunaye ne da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya rada musu sunayen shi yasa wannan Hassan yasa wannan Husaini sannan na biyu ga aikin gida kowa ya sani iyayenmu na baya can irin wahalar da aka sha babu injinan nan na nika dole kuma ana buƙatar gari ya za a yi da dutsen nika za a nika mafiyanci ƴan uwa na samari samari da ba za su san ma dutsen nika ba amma dai mu ma ko tashi mu mun ga akwai gidajen da ana aiki da dutsen nika ko yawa za a nika garin ba inji da nika ba turmi ba maganar turmi ba da dutse yake nikawa dan haka ta yi nika ta wanke kayan yara ta wanke kayan miji ta yi hidiman yara ta yi hidiman gida ta aikin ya mata yawa to shine sai suka yi shawara da mijinta sayyidina Ali karamallahu wajhu sun ji labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an je yaki ya samu bayi dan haka sai aike ta shi mijin nata cewa to yanzu ki je mu roki manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ba mu wata baiwa guda daya tunda cikin bayin nan akwai mata ta zo gidan nan a matsayin jar aiki da rika ta yaki aiki in kina wannan ita sai ta kama can nan aikin yayi sauki shikenan Nana Fatimatu Zahra kamar yadda Nana Aisha ta rawaito wannan hadisi ai Bukhari ya rawaito wannan hadisi daga Nana Aisha Allah ya kara mata yadda yace Nana Fatimatu Zahra sai ga ta tazo gurin babanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tace kai ka anna mishyatu ha mashu abiha kai ka ce tafiyanta irin tafiyan babanta ne saboda tace tunda nake ganin kama a duniya ban taba ganin kama irin yadda kama take tsakanin Nana Fatimatu Zahra da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace tayi komi har kallo ka san kallo mago yadda yake kallon abu wa yanzu lahadan wa huwa yad'u liman da'a din yadda maulana Musa ibn Fitash Ibrahim ya sallallahu alaihi wasallam ya fada har kallonta irin yadda manzo Allah yake ne kuma tazo a al'adar manzo Allah ita kade yake tashi ya tsaya ya girmama in dai ta zo ta same shi yana zaune zai tashi ya tsaya ya girmama ta in ya zauna sai ta zauna haka ita ma idan ya isa gunta za ta tashi ta tsaya in ya zauna sai ta zauna yana ce mata ummu abiha mahaifiyar babanta ta zo ta zauna gaisa da ita me ya kawo ki kunya sai ya hana ta fada saboda wannan malamai suka ce ana son mace ta zama tana da kunya tana da kyau ga namiji amma ta fi kyau ga mace kuma alqurani ne ma ya gaya mana haka samari ƴan uwa na zan ba ku shawara yana daga cikin quality na farko da ake fara duba auren mace kunya kunya a duba kunyan nan alqurani mai girma ya ba mu labarin annabi Musa yayi kiwo na shekara 10 dan ya aure mace mai kunya ka san mace mai kunya tana da tsada dan haka kunya shi Allah ya faɗa a labarin auren annabi Musa waja'atu ihdahuma tamshi ala istihya wanda kaga kenan hadasa ta gamsa ko cewa ana fara iya gane kunyan mace ko diga tafiya ma ana iya gane kunyar mace yadda za ka ga tana tafiya a bata hawa tsakiyar hanya tana tafiya sai dai gefe ban cika so in fada da ba amma yana daga cikin kunyar mace zaka ga tana tsoron maza bata cika son kusa im kusa da maza ba ka ji tsoron mace da kullun bata da gungira sai cikin maza kawai tata zaka ga maza uku hudu biyar suna kewaye da ita tana ta magana kai wannan bata da kunya bata da kunya ba irin ta ake nema ba daka nana Fatima kunya ya hana ta ta gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bukatar ta sai ta dawo gida annabi ya ce ba komai tace ba komai ya dawo gida sai da lalle tambaye ta ya kin gaya mar tace wallahi kunya ya kama ni ni naji kunya a ce aikin gidan ya min yawa in ba shi labari in ce aikin gidan ya min yawa sai yace to gaskiya ni kam dole in tausaya miki shi sai ya tashi ya zo ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ci ai da zuba nana Fatima abinda ta zo ta gaya ma kenan amma kunya hana ta fara yace to naji duka kenan kun zo kun gaya mini ita ma tunda ta zo ko bata fada ba ta fada kenan alisanul hali dan shi annabi sallallahu alaihi wasallama a kaidar sa duk wanda ya zo gunsa ya san me ya kawo shi amma zai tambaye ka don a samu nitsuwa amma mun sani ga hadisin wabida tumnu ma'bad ko ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zuwa da ya zauna annabi ya ce ajita tasalu anil birri ai ka zo ne zaka yi tambaya game da biya yace wallahi abin da ya kawo ni kenan rasulullah to annabi ya san me ya kawo ta amma tunda kunya hana ta fada har ya tambaye ta ma ko bata fada ba shikenan dan haka sai dalilu yazo ya fada sai yace to naji amma ku sani ba zan ba ku baiwa in hana ahlus suffa ba wato suffa in farko kenan nan na zamanin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna addu'a Allah kai mu Madina Allah ya maimaita mana mu da muka je wanda ba su je ba Allah ya kai su albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya je Madina akwai wurin zaman ahlus suffa mu anan muke wazifa kwana 9 da muka yi a Madinan manzo Allah anan muke wazifa anan muke zikirin juma'a har yanzu wurin yana nan yana fiskantar gidan manzon Allah raudar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nan wurin yana da tudu sosai ya kusa kujerar nattawa sai ka dan nade riga ma ka hau wannan wurin zaman ahlus suffa ne su sun tare anan suke zikiri kawai suke yi har ma Allah ya umurci annabi sallallahu alaihi wasallama ya hakuri ya zaura da su wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna me yuriduna wajha su Allah suke nema Abu Huraira yana daga cikin shugabannin su ban cika so in shiga matsaloli sosai ba amma ƴan uwa mu rike charbi Abu Hurairan nan yana daga cikin mutanen da suka sunnanta mana charbi saboda yana daga cikin mutanen ahlus suffa an ce yana da charbin sa yana da kwaya 12,000 baya bacci sai yayi tasbihi da wannan 12,000 gabaki daya dan haka abun yana bani takeici musamman ƴan uwanmu samariyin kuna ganin social media za ku ji yadda jahilai suke magana wai charbi bai da asali addinin musulunci inna lillahi wa inna ilaihi rajiun charbi yana da asali ba mu so mu tsawaita magana akan sa amma ana wawantar da hankalin mutane Allah saka wani malami a Kano yace masu cewa wai ka irga irge da hanniya fulada akan kai da charbi yace charbin kan in tambaye ku mana wai shi yake jan kansa ne ko yatsun suke jan sa ka taba ka aje charbi ya ja kansa to wai yake jan sa yatsun kuma an ce wai da yatsu zaka yi to da kai da charbin da me kai don Allah da kai da charbin da me kai da yatsu kai mana charbin zai ja kansa ne yatsun su suke jan sa a sai kenan da yatsu kai ba da gafa kai ba da yatsu kai amma saboda wawanta da hankalin mutane ka aje charbin ka wai ai kai da yatsu yafi to daman sirbin shi yake da kansa ne eh sirbin daman ba shi yake da kansa ba ko da sirbin kai ma da yazo kai kuma lissafin ya fufuta ma kuma wallahi tarkon shedan ne ya hana ka aiki da sirbi zamu ga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yawa annabi yana ba da adadin 100 ya muta ya ku mutane ku tuba ga Allah ubangijin ku nima da bana sunibi ina tuba a gun Allah sau 100 ha sai akai tarbi mai kwaya 100 sai kace ko ba musulunci bane to ya za kai da wannan 100 na manzo Allah sai ya za kai kai ga 100 da yagonka ga yamin ka ga yamin iya dabarar da za kai inda yagonka ne da na kafa da na hannun duka da ya za kai kai ga 100 babu da haka mu rike sirbi ɗan uwa mu ambaci Allah yadda ya kamata duk wanda suka rike sirbi suka ambaci Allah suna gamawa da duniya lafiya da haka ba a so mu gama da duniya lafiya ne shi yasa kaga fitintunu suka yawa eh saboda musulmi sai ga bai damu da ya rike sirbi ya ja ba ko a irin wannan lokuta masu alfarma na Ramadana sai dai kawai ya shagalta da wasu abubuwa daban to daman wai wanda bai sharan masallaci ba yayi na kasuwa ku shikenan sayyidina Ali karamallahu wajhahu annabi yace bazan ba ku in hana ahlus suffa ba sayyidina Ali ce to annabi ana ja da shi ne ba ja da manzo Allah sai suka dawo gida ya dawo gida da daddare annabi sai ya tashi sai ya tafi gidan daman gidan bai da nisa lokacin da sayyidina Ali zai aure an fara shahara zai nemi haya can gangaren Madina annabi yace an nema masa gida dai nan kusa da haram kusa da gidana nan sai aka samu wani sahabi na manta sunan saboda dan tsawon lokacin biciken tarihi din sai ya ba da gida kusa da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka daga cikin masallacin manzo Allah annabi yana iya shiga gidan sayyidina Ali dan haka shi yasa sai ya zama annabi ko tafiya yayi ma baya shiga gidansa sai ya shiga gidan nana Fatimatu Zahra daman ya tashi kan farawa da masallaci saboda mata su shirya da annabi yazo ya shiga masallaci za labari zai cin gida tufa annabi ya dawo yana masallaci da ya fita masallaci zai shiga gidan nana Fatimatu Zahra da ya fito daga gidanta sai shiga gidansa to amma yanzu an niki gidan subhanallah da haka daga cikin masallacin sai yake shiga gidan nana Fatimatu Zahra da haka sai ya shiga gidan ya samu sun yi bacci sun kwanta za su fara bacci abin takeici mutanen da ba duniya ta dame su ba sun kwanta sun lullubi da wani burgo in an ja an rufe kai da burgon sai kafa ta fito in aka jawo aka rufe kafa sai kai ya fito annabi sallallahu alaihi wasallama yazo za su tashi su girma sai ya ce ku yi kwanciyar ku dazu kun je kun tambaye ni ku ku shalele ne ba zai ku yi tambaya ba ba ku amsa ba kun tambaye ni in ba ku bawa ko kace eh haka ne to in ba ku wani abin da yafi bawa mana yi in ba ku wani abin da yafi bawa mana kace to ya rasulullah ka ba mu riwaya ce guda biyu riwaya ta farko annabi yace duk lokacin da kuka zo bacci bari mu fadi mai saukin ko sai mu fadi dai mai wahala riwaya ta farko annabi yace duk lokacin da kuka zo bacci ku yi subhanallah ku yi subhanallah 10 walhamdulillah 10 allahu akbar 10 wannan wuridin me lokacin mai adadin nan ya fi muku dukkan wani mai hidima da zan baku a wata riwaya annabi sai ya akasa sai ya ce ku yi allahu akbar 33 alhamdulillahi 33 subhanallahi 34 dari ya cika ko bai cika ba dari cip ya ce to wannan wuridin inda kuka lizimce shi duk lokacin da za ku yi bacci to ya fi muku mai hidiman da zan muku baku to daga ranar ko ba a sake kukan wahalan aikin gidan ba duk aikin gidan da ta dauko sai ta ga aikin yayi cikin sauki ba tare da wahala ba Allah ya turo masu taya ta aikin yayi sauki da ba ta ganin su in dutsen nikan ne da ta dora kawai sai ta ji yana tafiya da kansa kawai ba sai yi an yi zufa ba lokaci guda abin ya niku duk aikin da aka kama lokaci guda sai aga aikin yayi sauki to har gaba da gobe ruwa na maganin dauda sayyidina Ali karamallahu wajhahu aka tambaye shi aka ce to yanzu ya kai da wannan wurdi yace cap ai wannan wurdi ban taba wasa da shi ba har ranan sifinu ranan da muka yi yaki da Muawiya ban bar wannan wirdi ba ina yi. Malamai suka ce wannan shine asalin ba da dariƙa kenan. Wanda yace ba dariƙa musulunci to bai san musulunci bane. Me dariƙa kam? A baka zikirin da ka sani na musulunci amma da adadi da lokaci. Shikenan, ba shine dariƙar ba. Ya zama kuma baka aka yi da Allah kafin wannan ranar sayyidina Ali bai san subhanallahi bane. Bai san alhamdulillah bane. Bai san Allahu akbar bane. Amma aka zo aka ce bari a bashi. Annabin ne faɗa ya ce bari in bashi. Da haka wanda yake rudan ko babu dariƙa zamanin Annabi, dariƙa a wannan bai san musulunci bane, bai san zamanin Annabi ba ai. A bai san Annabi ba, bai san zamanin Annabi ba. Da ya kamata ya koma makaranta. Kuma daman shi karatu iri biyu ne. Akwai karatu akwai fahimta. Wani ya karanta abin bai gane ba. Wani ko ya karanta sai ya gane. Allah subhanahu wataala ya datar da mu. Muna tsakiyar fassara wannan aya kuma lokaci ya ci mana. Za mu dakata wannan wuri lalle ƴan uwa mu rike wannan tasbihi. Ayyuka kake na yau da kullum da suke baka wahala. A buƙatu kake da su duk lokacin da zaka yi bacci. Ka dage ko kai mai goma goman. Ko kai mai 33. In mai goma goma zaka yi to da subhanallahi zaka fara. Subhanallahi goma, walhamdulillahi goma, Allahu akbar goma. In na ɗarin zaka yi to da Allahu akbar zaka fara 33, alhamdulillahi 33, sannan subhanallahi 34. In Allah ya yarda zaka ga sauki a cikin lamuranka. Sannan duk lokacin da zaka yi addu'a kuma to zaka yi wannan subhanallahi goma, walhamdulillahi goma, Allahu akbar goma, hadisin na Ummu Salma. Allah subhanahu wa ta'ala yace ya amsa yusabbihuna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbih, malaiku suna ainihin tasbihi tare da godewa Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin su. Daka zamu tashi tsakiyar wannan aya. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Allah kara mana albarka. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cikin bayin da yake entawa cikin wannan wata. Wannan kasa ta mu tana bukatar addu'a mu ƴan uwa. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Wannan jaha ta mu tana bukatar addu'o'in mu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wannan jaha ta mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da wadata. Wannan kunci da ake ciki Allah ka mana saukin sa. Wannan tsada da ake ciki Allah ka mana saukin ta. Wannan rashin tsaro da ake fama da shi Allah ka mana saukin sa. Mu da bai iso mu ba Allah saka ya iso. Albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ka amintar da mu. Wannan damuna da muka sa a gaba Allah ka nuna mana ita lafiya. Allah ka sa ta zama mai albarka. Allah subhanahu wata'ala kai riko da hannayen matasan mu, ka datar da su da abin da kake so kai yadda da shi. Allah ka gafarta mana abin da muka yi daidai. Allah ka ba mu lada abin da muka yi kuskure saboda karancin ilimi da shedan. Allah ka gafarta mana marigayan mu da tawun mu da suka riga mu gidan gaskiya. Na'am. Eto ina ga sai bari sai gobe insha Allah. Marigayan mu da tawun mu da suka fa wannan alkhairi Allah ya gafarta musu. Allah ya sa sun huta. Allah ya ba mu guzurintar da su. Allah ka sa mu cika da imani. Allah ka yaye mana damuwa da tsoro da bakin ciki duniya da lakira. Kuma ƴan uwa mu yau ta salatin Annabi a wannan dare da kuma ainihin yinin sa ba na daren Juma'a da yinin Juma'a lokaci ne na salatin Annabi kuma lokaci ne na addu'a. Allah ka gafarta mana. Allah ka yaye mana damuwa wanda bashi yayi musu yawa, yayi musu katutu. Allah ka mu sauki. Allah ka hore musu hanyoyin biya kafin su koma ga Allah. Wanda yake kasuwanci Allah ya buɗa masa cikin kasuwancin sa, mai aikin gwamnati Allah ya buɗa masa cikin aikin sa, mai kiwo da noma Allah ya buɗa masa cikin aikin kiwon sa da noman sa. Albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Akwai baban mu Alhaji Yaya, kamar yadda ake ba mu labari, bai da lafiya, Allah ya bashi lafiya. Allah ka yaye masa. Akwai Zakiru Mallam Abubakar da muke tare da shi, shi ma ya ba mu wasiyar addu'ar sa. Allah ya bashi lafiya. Allah ya yaye masa wanda suka tsaya wannan karatu. Allah ya tsaya musu. Allah ya datar da mu. Allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Wayannan yara na matasan gobe Allah ya girmama su. Allah ainihin tarbiyyantar da su, ya dora su akan abin da yake so, yadda da shi. Albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da tamu. Allah ya jama da rayuwar su, ya kara musu albarka. Albarka Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Kowa da bukatar sa ta alkhairi Allah ka biya mana. Kowa da abin da yake gudu yake tsoro na shari, Allah ka kiyaye mu ka kare mu. Allah ka sa mafi kyakkyawar ranar mu ita ce ranar da zamu koma gare ka. Albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Fatiha da salatul fati. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. wato mai shaida murwa tunda na fara tafsiri ban yi magana akan sa ba, amma wannan gaba ta zo mun san iya irin dimbil ba mu san iya irin dimbil ladar da yake samu ba, amma muna ƙara masa addu'a Allah shayar da shi alkausar albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.